يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا كودمها تنبيا نكيدا كودمها تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادي الدنيا منين دنيا منين دادي الدنيا
a gaskiya turanan da aka ɗibi yaran a makaranta da makarantar da ma'aikacin makarantar da local government na da ci da state government na Yobe da federal government na Naje ba wanda ya tuntube ni da makarantar da local government da state government har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan.
To kai a matsayin ka na mahaifi, kai wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da yar kannan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta?
Na iya kokari na, don na yi ta magana a media, na yi magana da ƴan jaridu a kota ina, a taimaka a yi magana da waɗannan mutanen nan. Kuma gaskiya ƴan jarida da sauran kristiyanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su. Amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinya.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Karan farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana da Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liya Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren ‘yan mata ta Dabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram bayan watanni 7 da sace ta. A cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter, shugaba Buhari ya ce, yau na yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu domin in jaddada aniyar mu ta dawo da ‘yarta gida Lami lafiya. Dukan ‘yan Najeriya suna yi wa iyalin Sharibu da kuma dukan iyalan waɗanda har yanzu suke tsare addu’o’i, za mu iyaka ƙoƙari mu dawo da su. Shi ma a nasa shafin na Twitter, kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya buga cewa ranar Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu, mahaifiyar ɗaliban makarantar sakandaren Dabci da ƙungiyar ‘yan ta’addan Boko Haram ta sace, ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta iyaka ƙoƙari ta dawo da ita gida. Bayan fitar da wannan sanarwar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin kakakin shugaban ƙasan domin neman ƙarin bayani ga abin da yake cewa.
To ita maganar wannan baiwar Allah ya ɗaliba wadda ta rage a hannun ‘yan Boko Haram, maganar ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da gobe. A kullum yana nuna damuwa da baƙin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga, kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan baƙin ciki da suke ciki. Shi yasa yana yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca, ya ce a yi magana da ita, kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri, kuma ya maganganu da za su tausasa masa zuciya da kuma ƙarfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi, duk abin da za a yi don a ƙwato wannan yarinya a dawo da ita cikin yayanta da ‘yan uwanta, ba zai yi sanyin ƙafa a kan wannan ba. Zai yi don ya tabbatar cewa su ma yadda ‘ya’yan kowa suka dawo musu suna cikin farin ciki, su ma ‘yarsu ta dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su.
Amma akwai bayanin da ke nuna cewar ‘yan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan shindiya suke so, ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da mawataƙila waɗansu ɗaruruwa da ke hannunsu?
To, ni dai abin da nake so na ce shi ne shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauke komai da zai iya yi ba dangane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. Magana ce ato da ƙarfi, magana ce abu hanya ta maslaha da lallami a karɓota, shi a shirye yake komai. Wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kansu take waɗanda suke rike da ita. Su sun nufi gwamnati su ga buƙatunsu akan wannan baiwar Allah. Na tabbatar maka cewa don a ɗauki baƙin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yarinya, gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki don ta tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta.
Garba Shehu, kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, Sai dai mutane da dama sun yi ta kushewa wannan sanarwar da suka danganta da siyasa da neman goyon baya a zaben shekara ta 2019, kasancewa babu wanda ya tuntubi iyayen ko bayan maido da sauran ɗaliban da kuma fitar da muryar liya. A cikin makonni biyu da suka shige, aka rika fitar da rahotanni masu karo da juna dangane da cewa mahaifiyar liya da kuma waɗansu 'yan fafutuka sun shigar da ƙara suna neman gwamnatin tarayya ta dawo da liya da kuma sauran 'yan matan sakandaren Chibok 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Rahotannin sun kuma yi ta nuni da cewa yayin ganawarta da wata ƙungiya mai zaman kanta cikin makon nan, mahaifiyar liya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari kada ya bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe 'yarta, biyo bayan barazanar da ƙungiyar ta yi kwanan nan cewa za a yi da na sani idan aka yi watsi da buƙatar da suka gabatar. A cikin wannan mako ne har wa yau, wata haɗakar ƙungiyoyi tare da haɗin gwiwa ƙungiyoyin lauyoyi da kuma kristoci suka gudanar da wani gangami a birnin tarayya Abuja, inda suka kira ga gwamnatin tarayya kada ta bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe liya, yayin da ɗarikan ekuwa ta yi azumi da addu'o'i na kwanaki uku makon jiya domin liya da kuma waɗanda ƙungiyar Boko Haram take riƙe da su. Ana kuma gudanar da irin waɗannan addu'o'i a majami'u da dama a ƙasashen duniya. Dukan waɗannan na faruwa ne bayan fitar da wani faifan bidiyo da aka yi ranar 28 ga watan Agusta, inda aka ji liya tana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta gaggauta ɗaukar matakan sakinta. Za a iya tuna cewa an sace liya Sharibu ne ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekara, tare da waɗansu ɗalibai mata 110 a makarantar sakandaren 'yan mata ta Dabci, 'yan tsakanin kimanin shekaru 15 zuwa 19, da ƙarfe 5:30 na maraice ranar 21 ga watan Maris kuma ƙungiyar Boko Haram ta maido da 'yan mata 104. Bisa ga bayanan ɗaliban da aka dawo da su, abokansu 5 sun rasu sakamakon azaba da suka sha lokacin da aka sace su. Suka kuma bayyana cewa ƙungiyar ta ƙi sakin liya ne sabili da ta ƙi musulunta. Iyayen liya sun kuma bayyana cewa duk ƙoƙarin da suka yi tun da aka dawo da sauran 'yan matan na neman ganawa da ko kuma neman bayanai daga gwamnati ya cin matira. Sai dai izuwa jiya da shugaba Buhari ya magana da mahaifiyar liya kamar yadda aka wallafa. To, za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu. To ina liya mu take ne,
mun
gaba da dawo. Ai Ibrahim ina liya take ne,
mun gaba
da dawo. Da yake muna da sauran lokaci, bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai, ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa. Lamarin da ya kai ga mata suka yi gangami a waɗansu jihohin Najeriya. A ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kurike jagoranta, Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari, ya ce su ma matan suna ta yabera bari.
In ira da sata daddawa da wari. So abinda muke kira ga matan su kansu, su ajje tunanin waɗannan manyan jam'iyyun da suka yi suna, waɗanda ta bayyana cewa su ne suka dade ko da ake maganar PDP da APC nan fa kamar abin kwallon kafa ne. Lokaci ya yi an je rabin lokaci, waɗannan sun koma nan, waɗannan sun koma can. Su mai da hankali akan 'yan takarkaru da za su fito a wasu jam'iyyun. In suka yadda da ingancin irin waɗannan 'yan takarkaru, su zaɓe su, musamman matan nan da kaso 60 zuwa 70 na masu fitowa su zaɓe mata ne. Inda za su taru, yanzu misali, inda duk matan Kano ta tsakiya za su ce mu za mu zaɓi wani rabin Lahawa El Yakub, ina tabbatar maka da cewa tun yanzu za a fara mata murna cewa ta zama sanata.
To, yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja burki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba.